الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك السلام عليكم ورحمة الله. barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Litinin wanda ya dace da ɗaya ko biyu ga watan Rabi'ul Tsari, wata na hudu a jerin watanni na kalandar Musulunci a wannan shekara ta 1421 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ne yammaci na uku ga watan bakwai a shekara ta 2000 miladiya, don ci gaba da littafinmu mai albarka Umdatul Ahkam. Wannan kuma shine darasi na 12. Za mu tashi kan babul azani wal iqama. Babul azani wal iqama, babi da yake magana dangane da al azan wal iqama da kuma iqama. Al azan kiran sallah kenan, al iqam kuma al iqama tayar da iqamar sallah. Abinda za mu karanta cikin wannan babi hadisai da suke da alaka da kiran sallah da kuma iqama. Karkashin hadisan za mu fahimci menene mahimmancin kiran sallah, menene mahimmancin ikama, sannan kuma menene hukuncin su, wajibci ko mustahabbanci. Hadisan ne za su ba da hasken haka. Lafazin al-azan asali a larabce na nufin shela ko sanarwa. Wa azanun minallahi wa rasulihi ilan nas, shela ko sanarwa daga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga dukkan mutane, wato farko-farkon bara'a kenan. Amma lafazin al-azan a harshen shari'ar Musulunci na nufin yin amfani da waɗansu kalmomi sanannu don sanar da mutane shigowar lokacin ɗaya daga cikin salloli biyar na yini. Yin amfani da waɗansu lafuzza, kalmomi sanannu a shari'ance don shelantawa mutane cewa lokacin sallah yayi. Hadisi na farko cikin wannan babi hadisin Anas dan Malik. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal umira Bilal an yashfa al azan wa yutira al iqama. Umira Bilal an yashfa al azan wa yutira al iqama. Wannan hadisi an karbo daga Anas dan Malik, Allah shi kare da a gare shi. Anas yace umira Bilal, an yi umarni ga Bilal, Bilal ibn Rabah ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an yi umarni ga Bilal an yashfa al-azan, ya ribanya lafazin kiran sallah. Kowanne lafazi ya faɗe shi so biyu, shine ash-shafa'u. Wa yutira al-iqama, amma ya kadaita lafazin iqama. Kowane lafazi ya faɗe shi so ɗaya. An yi umarni ga Bilalu ya ribanya kiran sallah. Abin nufi kowace jumla daga cikin jumlolin kiran sallah ya maimaita ta so biyu, amma iqama kuwa kowace jumla, kowane sentence da ke cikin jumloli na kiran sallah ya faɗe ta so ɗaya. Shine an yashfa al-azan wa yutira al-iqama. Lafazin umira mabaniyul lil majhul ne, an yi umarni. Wa kake tsammanin zai umarni? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk lokacin da aka ce an umarci mutane, ya zanto a lokacin annabi ne, ko sahabi ya ce an umarci mu, ya zanto a lokacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Mun kasance muna yin kaza, ya zanto a lokacin annabi ne, to wannan duk ana daukar shi a matsayin hadisi marfu'i. Daidai ne da a ce annabi ya yi umarni, ko da ba faɗi sunan annabin ba. To abinda ake nufi da an yashfa al-azan wa yutira al-iqama, wato ya ribanya lafuzzan da ke cikin kiran sallah. Abinda ake nufi mafiya rinjayen lafuzzan da ke cikin kiran sallah, da aka ce kuma ya kadaita lafuzzan da ke cikin iqama. Abinda ake nufi mafiya rinjayen lafuzzan da ke cikin iqama, domin idan ka dubi cikin kiran sallah din za ka samu takbira ta farko ana yin ta ne sau hudu, ba sau biyu ke na kenta. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ta zama sau nawa kenan? su hudu kenan, ba su abin da Allahu akbar su hudu kenan. Lafazin karshe kuma ana yin su sau ɗaya ne, la ilaha illallah, ba a maimaita shi. A ce kenan da aka ce ayi shafa'in kiran sallah, abinda ake nufi mafiya yawan jumlolin da ke cikin kiran sallah za a maimaita su sau nawa? Sau biyu. Amma akwai jumla ta farko ita sau huɗu ake yin ta, akwai jumla ta karshe ita sau ɗaya ake yin ta. Kun fahimci wannan da kyau? Dan kira ce al-azan, ka ɗauka al-azan min awwalihi ila akhirihi, bal aghlabu alfazul azan la budda min shaf'iha, la budda an yu'ta biha mashfu'atan, ma'ana za a so da su a shafa'i. Ha kuma da aka ce wutri, shi ma za a yi masa wato ikama, za a yi wutrin lafazin ta, ita ma abin da ake nufi mafi rinjayen lafazin ta. Don in ba haka ba, akwai kalmomin da ke ciki waɗanda ake yin su sau biyu, Allahu akbar Allahu akbar, ba su biyu ba kenan, ashhadu an la ilaha illallah su daya, ashhadu anna muhammadar rasulullah, alashi anna muhammadar rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, ita ma suna sau biyu, Allahu akbar Allahu akbar, sau nawa kenan? Sau biyu. La ilaha illallah sau daya. A ce ita ma iqama din, abin da ake nufi mafiya yawan lafazin da ke ciki ne ake musu wutri, amma in ba haka ba akwai lafazin da suno ake su sau biyu. Haka ita ma kiran sallah, mafiya yawan lafazin da ke ciki kiran sallah ana yin sa ne sau biyu. In ba haka ba akwai lafazin da ake yin su sau hudu, shine takbira, akwai wanda ake yin su sau daya, shine haylala takbira. Tare da fatan kun fahimta. حديثي نغبتك من بابي أن أبي جهيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قبة له حمراء من أدب، قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا هاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه. حديث النبي kenan cikin wannan babi. Wannan hadisi an karbo daga Abi Zuhaifa, shine Wahab ibn Abdullah As-Suwa'i. Lafazin As-Suwa'i dangantaka ce zuwa ga Suwa'a ibn Amir ibn Sa'sa'a. Kamar yana dangantuwa cewa cikin kakanninsa akwai mai wannan sunan. An karɓo daga Abi Zuhaifa, sunansa shine Wahab ibn Abdullah As-Suwa'i, qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace na zo wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, wa huwa fi qubbatin lahu hamra, annabi yana cikin wata qubba da aka yi masa, bukka da aka yi masa hamra ja. Idan an ce qubba, ita ce rumfa da aka yi wanda aka kafa ko katakwaye, amma abinda aka rufe rumfar da shi ba kwano bane, ba kara bane, a'a yadi ne, tsumma ne, ko wani bargo. To in shi da ake kira mai kubba, amma lafazin kubba na daukan ma'ana sama da haka. Sai dai a cikin wannan abinda zamu fahimta, wannan dalle kubba ce, rumfa ce wanda aka yi ta wani zane ko wani tsumma, ko ka ce wani bargo ko wani mayafi. على قبة وهو في قبة له النبنا تكن وترم فاتاسا حمراء ودتك جاء من أدم أني تدفاتا من أدم أني تدفاتا كن قاني ونن لكيو قال يتي فخرج بلال بوضو سي بلال يفتو دلوان الولاد منزان الله يهي أنفاني دي الوضو دويوا واون فتها لوان الولاد. Amma idan ka ce alwudu, ita alwalar kanta, kamar da idan ka ce alfutur, karin kumallo, alfatur, abin da ake karin kumallo da shi, as-suhur,
shi kansa tahur din as-sahur bi fatihi sin ala wazn faul abinda ake yin sahur din dai ina fatan kun fahimta as-sahur tsarki karan kansa at-tahur bi fatihi ta ma yutahharu bihi abinda ake tsarki din dai yace fa ya sai bilal ya fito bi wudu'in da ruwan alwala ruwan alwala da annabi ya amfani da shi sai sahabbai suka zo suka yi cincirindo famin nabihin akwai wanda yake shafar ruwan da hannu ya dan ɗebo wanda zai yayyafa a jikinsa wamin na'ilin akwai wanda yake kwalfa ya karba ya ji shi ma ya alwala da shi ko ya wanke jikinsa ko ya shafa a kansa suna yin tabarruki da ruwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da alwala da shi idan annabi ya yi alwala ruwan da ya alwala da shi a waɗansu lokuta ba a zubar da shi ƙasa ana tarawa ne a cikin wata ƙwarya ko wani goko ko roba annabi na alwala ana zuba masa ana tara ruwan da an gama sai sahabbai su rinka wawasan wannan ruwan kowa na kokarin wanda zai sha ya sha wanda zai zuba jikinsa ya zuba wanda zai shafa a kansa ya shafa wanda baya da lafiya zai yayyafa a jikinsa ya yayyafa saboda albarkar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikinsa ya sha bamban da na sauran gama garin mutane an gane ko sai suke tabarruki da ruwan da annabi ya alwala da shi shine fa min nadhihin annahu shine yayyafa abu na'ilin wanda ya karba wato kowa dai na mika hannu ya kwashi dai da bansa wani dan kadan wanda zai yayyafa a jiki wani kuma zai kwalfa wanda kila har zai isha shine fa min nahidin wa nadhihin wa na'il fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya fito wa alaihi hullatun hamra a lokacin annabi ya sanya wata riga hamra'u ja annabi ya sanya wata riga ja ya ko tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam naha al-lubsi al-ahmar al-khalis ya hana mutum ya sanya riga ko tufafi wanda yake ja dawur ja tsantsa wanda ba ratsin wani launi tare da shi annabi ya hana mutum ya sanya irin wannan tufafi kar ya zama jagau annabi ya hana kun gane da kyau to amma gashi wannan hadisi ya ce ga annabi ya fito wa alaihi hullatun hamra ya fito da jan tufafi a jikinsa wato kenan kamar waccan magana tashi ta hannun sanyi jan tufafi ta ci karo da aikinsa a nan gashi ya sanyi jan tufafi shine ibn al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad yake cewa dole wannan hadisin da aka ce annabi ya sanya jan tufafi ka dauke shi akan tufafin fa ba ja bane gaba daya a tufafi ne wani launi mai ratsin ja a cikinsa yace dan kare shi karo da hadisin hannunsa cewa ya hana jan tufafi yace ba zai yi ba annabi ya sanya jan tufafi gau sai dai kila ko wani launi a jiki kaman yellow kaman green wato blue ko kuma kore ko menene amma ga ratsin ja a ciki jan ya fi yawa amma akwai wani launi a ciki shi mai bada hadisin sai ya bada labarin launin da ya fi yawa amma baya nufin duka tufafin haka yake ina fatan kun fahimci sakon su wa alaihi hullatun hamra ka anni anzuru ila bayad saqai Wahab ibn Abdullah as-Suwayi yace ka anni yanzu da nake faɗa muku labarin nan kamar ni anzuru ila bayad saqai shi gashi kamar ina hango kyallin kwaurin sa guda biyu saboda yadda ya rike hadisin yadda ya rike abin da ya faru yadda ya rike kaza ma'ana wannan ya nuna annabi ya sanya tufafi amma tufafin bai je idan sawo ba ya tsaya daidai rabin kwauri gashi ka anni anzuru ila bayad saqai tufafin ahlus sunna wal jama'a ke ko ba haka ba ka anni anzuru ila bayad saqai kamar ga ni ina hango kyallin kwaurin sa sallallahu alaihi wasallam kala yace fatawadda bilal bilal shi ma sai je alwala wa azana fatawadda wa azana bilal bilal yaje alwala ya kiran sallah kala sai yace faja'altu atatabba'u fahu Abdullah ibn Juhayfa wa Wahab kenan ya Abi Juhayfa kenan Wahab ibn Abdullah Suwayi yace faja'altu sai kawai na zama atatabba'u fahu ina bibitar bakin Bilal lokacin da yake furta kalmomin kiran sallah hahuna hahuna nan da nan menene hahuna hahuna shine ya fassara shi yaminan wa shibalan me yake faɗa idan yayi hakan hayya ala salah hayya ala al-fala ma'ana hayya ala al-sala zai kalli dama hayya ala al-sala ya kalli abu, hayya alal fana ya kalli dama, hayya alal fana ya kalli abu. Lafazan hayya alal fana ba so bi ake ba, ɗaya dama ɗaya hagu. Lafazan hayya alal fana ba so bi ake ba, ɗaya dama ɗaya hagu. Waɗansu malaman suka ce hayya alal fana, hayya alal fana duka dama, hayya alal fana, hayya alal fana duka hagu, duk wanda kai yayi. Amma da za ka raba shi, ya ce tunda shi la kake bayarwa cewa ku zo zuwa ga sallah, na daman ka ce musu ku zo sallah, na hagu ma ka ce musu ku zo sallah, na dama ka ce musu ku zo ga babban rabo, na hagu ma ka ce musu ku zo ga babban rabo. Amma inda za ka hayya alal fala guda biyu a dama, hayya alal fala guda biyu a hagu, waɗannan ka ce ku zo sallah, ku zo sallah, waɗannan ka ce ku zo babban rabo, ku zo babban rabo. Abinda ka ba wannan baka bai wannan ba, abinda ka bai wannan baka bai wannan. Ina fatan kun fahimta. A ce me ya kamata kenan kai? Hayya ala sala, hayya ala sala, hayya ala fala, hayya ala fala. Ha huna ha huna, yaminan wa shimala. Thumma rukizat lahu anazatun. Sannan sai aka sanya wa annabi anaza, mashi. Idan an ce anaza, mashi ko sanda. Galibi sukan yi amfani da shi da mashi. Irin mashin da rabin sa itace ne ake sa karfe a sama. Yana da kota haka. Faruki zallahu anaza, sai aka san kafa ma annabi wata sanda a gabansa. Fataqaddama, sai ya wuce gaba. Wa salla adh-dhuhra raka'ataini, ya sallata adh-dhuhra raka'a biyu. Thumma lam yazal yusalli raka'ataini hatta raja'a ila al-Madina. Sannan a haka bai gushe ba yana sallah raka'a biyu har ya zuwa lokacin da ya zo Madina. Me wannan hadisi ke nuna wa? Bangare na hukuncen fiqh. Kaɗan daga ciki abinda yake da alaƙa da babin mu shi ne kiran sallah. Ga shi a halin tafiya ne, amma sai da Bilal ya me ya yi kiran sallah. A halin tafiya ma a ce ana kiran sallah. Baya ga haka kuma hadisin ya ƙara mana fa'ida ta biyu. A can gurin lafuzan kiran sallah za a yi shafa'insu, lafuzan iqama a yi witirinsu kamar yadda bayani ya gabata. A nan kuma sai ya nuna mana wannan lafuzza hayya alal sala da hayya alal fala, an so mai kiran sallah lokacin da zai amfani da su kar kawai ya kalli gabansa haka, a'a yayi haka dama yayi hagu. An fahimta ku? Saboda kiran sallah menene? Shelace, ba da sanarwa yake. Kaga mutane su zo da dama, su zo da hagu. Waɗanda suke nan gabansa kuma to sun ji ƙaran sautin ya tafi zuwa nesa. Waɗanda ke hagu da dama kuma suna buƙatar haka, dan dai kiran ya game ko ina alal aqalli. Ina fatan kun fahimta. To sannan kuma wannan na nuna mana mahimmancin yin sutura. Gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai wuce sallah ba har sai da aka same sanda a gabansa, sannan ya wuce, sahabbai suka yi sahu a baya. Sannan kuma na nuna mana cewa ashe a halin tafiya dukkan sallah mai raka'a hurhudu ana yin ta ne raka'atayn raka'atayn, tun da mutum ya tafiya har ya dawo. Shin zai kwana biyu ne, zai kwana uku ne, zai yi goma ne, zai wata ɗaya ne ya zo daura? Abin da zai sallah shi kadai ko shi da 'yan daura 'yan uwansa za su yi kasaru. In sun ga mazaunan gida su cika sallah, in za su yi su kadai su yi kasaru. Da nan gurin ya ce annabi ya yi ta yin sallah raka'a biyu hatta raja ila al-Madina. Kwana nawa ya wajen? Ba ruwanka da ka san ko kwana nawa ne. In kwana ɗaya ne ma hatta raja ila al-Madina, in kwana ɗari ne ma hatta raja ila al-Madina. Ba dai matafi ba ne ba, hatta raja ila al-Madina. Wace in kai kwana hudu za ka cika? Wa ya faɗa maka? Hatta raja ila al-Madina. Duk wanda ya ci maka gara sai ka ce hatta raja. To shi me ye hukuncin kiran sallah? Malamai sun yi saɓani dangane da hukuncin kiran sallah bisa zance biyu. Waɗansu suna ɗaukan shi a matsayin farzun alal kifaya, waɗansu suna ɗaukan shi a matsayin sunna. Abinda suke nufi suna nufin mustahabi. Zance mafi inganci shi kiran sallah farzun ne alal kifaya. An gane ko? Wato farzu kifaya ne. Abin nufi da farzu kifaya, idza qama bihi al-ba'du saqata 'anil baqina. Idan waɗansu suka yi sun ɗauke waɗansu, ba kowa ba sai ya yi da kansa. In mutum ɗaya ya yi kiran sallah a masallaci ya ɗauke wa dukkan mutanen. In mutum ɗaya ya yi kiran sallah a garin da masallacin su ɗaya ya ɗauke wa dukkan mutanen garin. Farzun alal kifaya kenan. Inda za a ƙi yin kiran sallah a yi sallar haka an yi saɓo. Har annabi ya mayar da kiran sallah ya zanto alama ta karya yaƙi mutane. Duk garin da ya je zai kai hari sai ya bincika, ya ce a saurara a ji. in an ji kiran sallah lokacin sallah to musulmai ne, in aka ji shiru to a far musu da yaki ba musulmai bane ba. A shi kiran sallah yana da girma, abu ne da yake bayyana shi'ar ne na musulunci, alama ce ta cewa musulunci na motsi, yana da rai a gari a rinka jin kiran sallah. Kuma lalle idan an zo kiran sallah a yi amfani da lafuzzan da annabi ya koyar, su ne lafuzzan da ke cikin hadisin Bilalu ko Abi Mahzura ko wani ko wani, waɗanda suke hadisai ne ingantattu, ga sunan kiran sallah. Kuma yadda za a yi duk gaba ɗaya ayyukan musulunci waɗanda suke alƙauliya, ana yin su ne a larabci, ka karatun Fatiha kaulun ne, karatun sura kaulun ne, tasbihi duk zance ne wannan, ko ba haka ba? To duk ayyuka na musulunci da suka shafi zance ana yin su ne a larabci. Abin nufi, kada ku hausantar da kiran sallan ku. Allahu akbar, Allahu akbar, kagabar, wato yana sabo ne mai girma da za a fassara mutum, domin akbar da yin alif tsakanin ba da ra babbar ganga kenan, ganga kenan, ma'ana Allah shi ne ganga. Kaga mutum ya yi sabo bai sani, bai fada cikin rida mutum bai sani ba, dole mutum ya yi amfani da lafazin larabci. Allahu akbar, Allahu akbar, akbar, kare ce akbar, kare ce akubar, a'a, ya amfani da lafazin larabci. Ba wai lalle ne sai murika ta zama ta laraba ba, amma ka yi kokarin kamantawa wajen masarufin huruf. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ba sai ka kure kanka ba wajen waɗansu dogayen maddi na ba gaira ba dalilin iri yadda Abdul Basir yake, ba wanda ya kallafa ma wannan, Allah bai wajabta maka ba, manzo Allah bai wajabta maka ba, ka ce haka ake a Madina, haka ake a Makka, kai dai yi kokari ka kwatanta lafazin su fita daidai, li'irabi ya zama daidai. Ashhadu an la ilaha illallah, la kai tafkhimul lam lafzul jalala lil ish'ar bil jalalati wal azamati wal kibriya illallah, lalle kai wannan. Hayya ala sala, ha, dole kai hayya ala sala, hayya ala al fala, dole ka fitar da wannan lafzai daidai, amma hayya ala al fala, hayya ala sala, ka dinga jin wannan kamar an shake shaka, me zafi shi ba wuta ba, kaga wannan kowa yaran sa yake. Da haka idan ka je garin Hausa sai a Hausantar da kiran sallah, idan ka je garin Kanuri sai a Kanurantar da kiran sallah, idan ka je garin Fulani ma haka sai a Fulatantar da kiran sallah, duk ba cikin ma wanda yake larabci illa man sha rabbuka sai wa kalilun ma. To wannan kuma shi ne taku da addini da al'ada, shi a kuke dole ka yi shi da sifar ta addini, kaga ta sa mamban da al'ada kenan, lafazin garin ka kuma al'adan ka dabi'an ka da Allah ya halicce ka kai kenan. Yanzu kai addini sai ka fita daga wannan dabi'ar zuwa ga abin da shari'a take bukata, ko ba haka ba? Saboda haka lalle ne mu yi kokarin koyan lafazin kiran sallah da lokacin sallah da kuma amfani da lafazin da shari'a ta ce. Hadisi na gaba, an Abdullah ibn Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annahu qala إن بلالا يؤذن بليل فقلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم إن بلالا يؤذن بليل فقلوا حتى يؤذن ابن حتى يؤذن ابن أم مكتوم من ذا الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله أنكروا حديث عبد الله بن عمر من ذا الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يأتي إن بلالا يؤذن بليل بلال ينا كذا صلى الله عليه cikin dare, wato sallar asubahi yana kiranta cikin dare. Abinda annabi yake kenan ke nufi cikin dare, kafin ketowan alfajir Bilal yake yin kiran sallah. Da haka idan Bilal yake kiran sallah ko cikin azumi ne, kada kiran sallah sai hana ku cin abinci, kada kiran sallah sa hana ku me shan abin sha, kuna nan akan halaccin ci da sha da kusantar matanku, kiran sallan Bilal ba zai hana ku komai ba. Da haka fakulu, ku ci abincin ku, kar ku ce ba za mu ci ba, hatta yu'adhin ibn ummi maktum, har sai lokacin da ibn ummi maktum ya kira sallah. Dan shi ibn ummi maktum makahu ne, baya kiran sallah har sai an ce da shi asbata asbata, alfajr yake to fa, alfajr yake to, sai alfajr yake to, sai idan da makahu ne sai ta sai je kiran sallah. Wannan hadisin me yake nuna mana? Wato ya halatta a masallaci a samu ladan sama da daya, dan gashi masallacin Annabi da masallaci ɗaya ne, amma an samu masu kiran sallah guda nawa, sun mafi biyu sun kai uku, ga Bilal, ga Abdullahi ibn Umm Maktum, ga Abu Mahzura, dukkansu masu kiran sallah ne. Wannan yayi kiran sallah, wannan yayi kiran sallah, wannan yayi na wani lokaci, wannan yayi na wani lokaci. An fahimta ko? Karkashin wannan waɗansu malamai suke cewa misali ita sallah ta asubahi, dama ita ce ake wa kiran sallah sama da ɗaya, ana mata kiran sallah nawa? Biyu. Za a yi kiran sallah farko a yi na biyu, amma a zahar la'asar magariba isha duk kiran sallah ɗaya ɗaya ke yi. Amma duk da haka waɗansu malamai suna ganin idan mai kiran sallar ba ɗaya ba ne ba, idan aka yi biyu babu laifi. Wanda ya yi na yanzu ba shi ya yi na yanzu ba. Misali lokacin azhar din ya shigo, sai ɗaya je kiran sallah bayan minti biyar, sai ɗaya je sake bayan minti biyar, sai ɗaya ya sake, daga nan sai aka yi ikama. In dai ba mutum ɗaya ba ne babu laifi, amma mutum ɗaya ya maimaita ya zama ba da asali kenan cikin addini. Kun fahimta da kyau? Haka waɗansu malamai suka ce, amma dai abin da ya bayyana ga sunna a sarari karar cikin hadisi shine cewa kiran sallan asubahi ne kawai ake sama da guda ɗaya, za a yi guda biyu, amma a zahar la'asar magariba ya sha yi duk kiran sallah ɗaya ɗaya ake musu. Ina fatan kun fahimta. Ma'ana dai wannan hadisi na nuna mana halaccin cewa a masallaci a iya lada ne sama da ɗaya, wannan yayi wani lokaci kuma wannan yayi. Hadisi na gaba, an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا سمعتم المؤذن ما زالت إذن كنت ميكرا صلى فقولوا مثل ما يقول كفتني فتن كتن أبن ليك فدا ميكرا صلى ذاتي الله أكبر الله أكبر كما سفتي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وما ذكرت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وما ذكرت دك أبن ليك فتا وما ذكرت إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا كنت ميكرا صلى كفتي إلى أبن ليك فتا ما لن يتكي تهديثا أنا أما هديثا يتكبا تسيوا إلا الحي على تيني سيدي ودى الحي على الصلاة da hayya alal fala, a nan gudun abinda za ku ce la haula wa la quwwata illa billah. Idan an je ƙarshe ce la ilaha illallah, kuma sai ku maimaita la ilaha illallah, sai manzo Allah ce to bayan kun yi wannan, sannan sai ku yi mun salati. Salatin da za ka yi amfani da shi a nan shine salatul ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim zuwa ƙarshe. Wannan salatul ibrahimiyya shi za ka yi amfani da shi. Bayan ka ƙare salatul ibrahimiyya, sai kuma ka roƙawa Annabi wasila, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan lil-wasilati wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ka roƙa masa wasila, dan manzon Allah yake cewa dukkan wanda ya wannan hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama, ceto na ya tabbata gare shi ranar tashin kiyama. Bayan ka gama wannan kuma, sai ka ce raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama rasulun wa nabiyya. Bayan ka gama wannan kuma, sai ka daga hannu ka roki Allah bukatunka na duniyarka da lahiranka, tunda manzon Allah ya ce addu'ar da aka yi bayan kiran sallah kafin ikama, wannan tsakanin addu'ar da aka yi ba a mayar da ita, ana karɓar ta ne kai tsaye. Shine Ibnu Qayyim ke faɗa cikin littafin Al-Wabil Sayyib min al-Kalimat Tayyib cewa ayyukan da sunna ta koya wa ahlus sunna guda biyar ne game da kiran sallah. Aiki na farko, fa qulu misla ma yaqulu, abinda mai kiran sallah ke faɗa kai ma za ka faɗa. Aiki na biyu, idan an kammala sai kaiwa Annabi salati. Aiki na uku, sai ka roƙa masa wasila. Aiki na hudu, sai ka ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan zuwa ƙarshe. Aiki na biyar, sai ka yi addu'a. Duk wani ahlus sunna haka ake son yi. Ayyuka nawa? Biyar. Lokacin kiran sallah azhar ne, la'asar ne, magariba ne, isha'i ne, haka aka sunnanta ma ahlus sunna. haka aka sunnanta ma duk wani masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina fatan kuna fahimta da kyau. Yanzu a nan gurin sai ka ga mutane lokacin da ake kiran sallah kaɗan ne suke maimaitawa, wanda suke maimaitawa kuma sai su rinka yin abin yadda suka ga dama. Yace ashhadu an la ilaha illallah tusifi wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da an ce la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ko muhammadar rasulullah wane ne wane ne. Manzo Allah kuma yace faqulu misla ma yaqulu, faqulu misla ma yaqulu, ku fadi irin abin da ya faɗa. Shi ya ce ashhadu an la ilaha illallah, kamar sai ka ce me ashhadu an la ilaha illallah. Ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, kamar sai ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah. Duk irin abin da ya faɗa wajen hayya ala salat da hayya ala falah ne kawai zaka ce la hawla wala quwwata illa billah. In ya je karshe ya ce la ilaha illallah, kaima abin da zaka yi mai ta la ilaha illallah, sannan abu nabi da zai biyo baya sai me sai salati kai tsaye. Amma waɗansu ana kaiwa karshe allahumma rabb hadhihi da'wati tammat suke yi, sunna shine salati. Annabi ce summa sallu alayya fa innahu man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi biha ashara, sai ce summa sallu liya alwasila, ku roƙa min wasila, fa innaha manzilatun fil janna la tambagi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Wasila din nan wani matsayi ne cikin aljanna da aka yi shi dan mutum daya. Annabi ce ina fatan in zama ni ne wannan mutum daya. To kaga sai kai salati sannan zaka roki wasila, amma sai mutum bai salati ba sai zo yi wasila, kuma idan yi wasila shikenan ya tsaya nan ya kare kenan. Shi ko salati ake fara yi sannan wasila, sannan daga wasila sai razitu billahi rabba, daga nan gurin kuma sai addu'a. Wajen as-salatu khairu min an-nawm, zaka tafi akan zahirin taqulu misla ma yaqulu, dan babu wani hadisi da ya inganta cewa ga abin da ake faɗa. Abin da duk malamai suke kawowa hayya ala sarral amr, wacece waɗansu suke rawar zai daban, ba su tabbata a wannan wajen as-salatu khairu min an-nawm ɗin ba. Zaka maimaita, zaka tafi akan umumin faqulu misla ma yaqulu. Ba dai ka ji kiran sallah ba, annabi ya ce za su bi sulmul azan, in dai kun ji kiran sallah. Ya ce banda radio al-asalu fil ammi an yabqa ala umumihi hatta yarida dalil at-takhsis. Kiran sallah a radio sunan sa kiran sallah, a wajen radio ma sunan sa kiran sallah, amma bin jami'i a radio shine ba za ka yi ba, ko ba haka ba? Bin jami'i a radio ba za ka yi ba. Domin yanzu misali kiran sallah idan ka ji ta hanyar loudspeaker ba kana ansawa ba, to amma za ka bi jami'i ta hanyar loudspeaker ko sai ka zo masallaci? Dole sai ka zo masallaci. Duk wanda ya bi sallah karin farka so sai ya san baya da sallah. Duk wanda ya bi sallah daga gida ana sallah masallaci yana bi ta hanyar loudspeaker shi ma baya da sallah, domin ma'anar jami'i bai tabbata gare shi ba. Ala kulli halin, wannan sune hadisan da malam ya takaita dangane da hadisan da suke da alaka da kiran sallah. Kiran sallah shi'ari ne na musulunci, alama ce ta cewa addini na motsi a gari a rinka kiran sallah a lokacin kiran sallah, kuma lallai a sami abin nan. Kuma kiran sallah na da falala, har ma waɗansu malamai suna cewa wai da mai kiran sallah da liman waye fi falala, waye fi falala? Mai kiran sallah yana da hadisin sa karara. Manzon Allah ce al-mu'adhdhinun atwalun nasi anaqan yawmal qiyamah, sun fi kowa dogon wuya ranar tashin kiyama masu kiran sallah. Alama ce ta ado wannan dogon wuyan, alama ce ta ado sun fi kowa, amma ba fadi wani falalan limin ba. Ina malam Musa ne? Malam,
za ku nemi limamai kenan.
A za ku nemi limamai, za ku kuma kiran sallah. Mu dai mun bincika mun rasa hadisin da aka ce ga falalan liman. Dan liman zai samu wata falalar ta wani gefen daban, tunda a ce liya umman nas a qara'uhum li kitabillah, to lalle kafin ya zo wannan matsayin yana da falala. Bai zama liman ba har sai da ya same falala, kuma inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi, ba shike nuna ya fito ran falala ba. An dai son ya ji kar su yi ruku'i sai yayi, kar su yi sujada sai yayi, kar su yi kaza sai yayi. Amma dai hadisin kan su masu kiran sallah kan yana nan. To waɗannan lafuzza cewa kuma mai ta abinda mai kiran sallah ke faɗa, a ikama sai yaya za a yi? A ikama ba ce komai ba. To da yawa daga cikin malamai sukan ce ai ita kanta kiran sallah, ita kanta ikama ana kiranta da suna azan a larabci da kuma shari'anci ana kiranta da suna azan, tunda annabi ya ce addu'a'u bainal azanaini la yurad, kiran sallah tsakanin azan guda biyu, yana nufin tsakanin kiran sallah da mai ikama duk sai sa musu suna al azanaini. To duba da wannan sai suka ce kenan shi ma ita ikama ita ma yasduku alaiha annaha azan fa taqulu mislu ma yaqulu al muqim, fa idza qulta mislu ma yaqulu al muadhdhin kadhalika taqulu mislu ma yaqulu al muqim. Umumin hadisin za a yi aiki da shi a nan gurin, kun bayyana da kyau. To a nan gurin wajen kada kamata salatu kada kamata sala, nan ma haka zaka ce kada kamata salatu kada kamata sala. Akwai hadisin da ke cewa idan an ce kada kamata salatu kada kamata sala zaka ce aqama Allahu adama, ha hadisi ne dhaifi bai da asali. Abu na gaba babu istiqbal al-qibla, babin da yake magana dangane da fuskantar al-qibla lokacin da mutum zai salla, babi da yake magana dangane da fuskantar al-qibla lokacin da mutum zai yi salla. Ina ne alƙiblar musulmai? Shine ɗakin Ka'aba, kowa nan ke fuskanta, da wanda suke yamma da Ka'aba za su kalli gabas, wanda suke gabas da ita za su kalli yamma, arewa da ita za su kalli kudu, kudu da ita za su kalli arewa, kowa zai fuskanci alƙibla ne. Abinda ke nuna musulunci addini ne na haɗin kai, ga mutane na zaune a ɓangaren duniya daban-daban amma an mayar musu alƙibla ta zama mai alƙibla guda ɗaya. Da ba haɗin kai cikin musulunci da kowane gari sai a ce alƙiblar ku daban, amma sai aka mayar da kowa alƙiblar sai ita ce Ka'aba. An gane ku? A daidai wurin ɗakin da shine awwal baitun wud'a lin-nas, ɗakin da Allah ya sanya shi masabatan lin-nas wa amna, ya zanto makobar mutane, ba wanda zai je wurin so ɗaya face sai ya ji zuciyarsa na begen komawa karo na biyu da karo na uku da na hudu da na biyar. Alhaji zai je ya sha wahala, kamar idan ya zo gida ba zai bukaci kuma ba, amma da ya zo ya manta fata ke shekara mai zuwa Allah ne mai ta masa kuma. Wuri ne mai albarka, wuri ne mai daraja, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, wa man dakhalahu kana amina, wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim. Wuri ne na rahama, wuri ne na jinƙai, wuri ne da ake so ka amintar da duk wanda ya jawo jan, kar ka razanar da shi ta hanyar zubar da jininsa, kar ka ɗauki dukiyarsa. Wuri ne da in ka yi nufin aikata barna ko baka aikata ba sai an maka azaba, nufin kawai na jawo wa mutum fushin Ubangiji Ta'ala. Hadisi na 56 ko na 65 kala hadisul khamis wa 60 ko hadisi na 65 wanda shi ne hadisi na ɗaya a wannan babi, an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة, وللبخاري إلا الفرائض. وانا حديثي أنكر أوشي daga Abdullahi dan Umar, Allah shi kare dagare shi. Abdullahi dan Umar yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana yusabbihu ala zahri rahilatihi, ya kasance yana yin nafila a bayan dabbar sa, yana haye akan dabbar da yake kai. Yusabbihu sallah kenan ta nafila, at-tasbihu yana zuwa bi ma'anar sala, sawa'un ko ta farilla ko ta nafila. Da haka ma da yawa da dama daga cikin malamai suke fassara wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layli fasabbih wa atrafa an-nahari la'allaka tarda, cewa at-tasbihu fi hadhihi al-aya bi ma'na as-salah. Sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi ita ce sallar asuba, wa qabla ghurubiha ita ce sallar al-asr, wa min ana'i al-layli fasabbih a wani bangare na dare kai sallah, su ne sun shafi me da magriba da isha'i, wa atrafan nahari a gefen yamma bayan rana ta karkata kuma kai sallah az-zahr kenan la'allaka tarda. Suka ce gaba ɗaya wannan na nuna sallah kenan. Ala kulli halin, Abdullahi dan Umar yace kana yusabbihu ala zahri rahilati, annabi ya kasance yana sallan nafila a bayan dabbarsa, haythu kana wajhuhu, duk inda dabbar ta fuskanta, duk inda ya fuskanta da dabbar, ma'ana ko ya kalli alqibla ko ya kalli inda ba alqibla ba, yumi'u bi ra'sihi, yana yin ishara da kansa dangane da ruku'i ko sujuda. Wa kana ibn umar yaf'aluhu, shi ma Abdullah da Umar sai ya kasance yana aikata haka. Wa bi riwayatin, a wata riwaya, kana yutiru ala bai'irihi, annabi ya kasance yana sallar wutri, ma'ana shafa'i da wutrin da yake na dare, yana yi akan dabbarsa, dabbarsa na cikin tafiya, yana fuskanta duk inda ta kalla. Wa li muslimin, a riwayar muslim cewa yi, gaira annahu la yusalli alaiha al-maktuba, sai dai fa baya sallatar farilla akan dabbarsa. Wa lil bukhari, a riwayar bukhari kadai, illa al-fara'id, ma'ana annabi na yin sallah akan dabbarsa kowace sallah, illa al-fara'id, sai dai salloli na farilla ne baya yi. Abinda wannan hadisin ke nunawa, wajibcin fuskantar alqibla yana tabbata ne ga wanda yake sallar farilla ko wanda yake nafila amma a ƙasa. Amma mutumin da yake sallar nafila akan dabbarsa, to ba dole bane ya kalli alqibla, zai iya kabartawa ya ci gaba da sallarsa duk inda dabbar ta nufa da shi, ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa. A lokacin nan babu ruku'i babu sujuda, ina nufin babu ruku'i kamar yadda yake a sallar da mutum ke bakan dabba ba, babu sujuda kamar sallar wanda yake bakan dabba ba. Zai yi ruku'in ne da sujuda ta hanyar ima'i. Abinda ake nufi da ima'i shine ishara, yumi'u, zai yi ishara ne da alamar ruku'i da alamar sujuda. A wani hadisin da ba wannan ba, fa yaj'alu sujudahu akhfada min ruku'ihi, a lokacin yadda zai shine yanayin sujada zai duka sama da dukawar da ya lokacin ruku'i. Ma'ana idan a wajen ruku'i yayi haka, Allahu akbar, ya dade ya karanta abin da ake karanta a ruku'i, sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, ko hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mil'a samawati wa mil'a al-ardi wa mil'a ma shi'ita min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdu allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal-jadd minka al-jadd. Sannan sai a cikin sujada kuke wancan kuke wannan, abinda annabi yake nan sallallahu alaihi wasallam. To idan ya dago haka, to lokacin da zai tafi sujada sai ce Allahu akbar, sai dukawar da tafi dukawar da yi lokacin mai ruku'i, amma baya dora goshinsa akan dabbar, dan karka dauka yana dora goshinsa akan dabbar, baya yi duk ima'i da ruku'i da sujada din mai yake ima'i. Idan wajen ruku'i ya dago gurgurdan dani daya, to wajen sujada sai ya kasa da haka kamar dani biyu kenan ko ɗaya da rabi. Fa ja'ala ruku'ahu akhfada sujudahu akhfada min ruku'ihi sallallahu alaihi wasallam. Ina fatan kun fahimta. Haka zaka yi ko yau kake kan jaki ko doki, zaka yi sallar nafila ya halatta sai. Idan annabi zai yi, yakan tsayar da dabbar ya fuskanta alqibla ya bude sallar Allahu akbar, sannan sai ya saki akalan ragumin ko ya saki ragumin dokin ya ta tafiya da shi duk inda ya ga dama, sai ya ci gaba da sallar sa har ya karasa akan wannan dabba. Ina fatan kun fahimta da kyau. Wato kun ga wannan kenan, rahusa ce aka bayar, rangwame ne shari'a ta bayar, ba lallai bane ba, dan saboda kai matafiyi ne, ka gama farilla a ƙasa, to za ka yi nafila kana sauri ka yanke ta zara, ba sai ka hawa dabba ba ka yi, a yamakon a ce nafilar ma a ƙasa za ka yi, sannan kuma ka tashi ka tafi kila kuma za ka ɗauki lokaci mai tsawo ke, musamman idan muka zo cewa a sallar da annabi ke ta wuturi fa yana dadewa sosai cikinta, tare da haka gashi akan dabba yake, ta kaga kenan sai ya samu tazara mai yawa, dabbar tana tafiya kuma shi yana ibadarsa sallallahu alaihi wasallam, dan ya mamaye lokacinsa gaba ɗaya da bauta ga ubangijinsa. Na'am. Doki da yake dogarawa da suke sallar idi akan dawakinsu ranar idi, sallar su bata yi ba tunda ba matafiya ba ne sai sun sauko ƙasa, matafiya ne su. Annabi an ce a halin tafiya yi, a halin zaman gida yi, tambayar ka ne ke kai, a halin zaman gida annabi ko a halin tafiya? to shi kenan dogarawa ku ba matafiya bane
me kake da zuwa
idan mutum da tafiya wala farna din ta gama shi akan jirgin sama ne kuma ya tabbatar da cewa jirgin nan ba zai kai wurin saukar ka ba har sallar nan da ta
eh
zai yi ta jirgin da yi mai
mutumin da yake cikin jirgi lokacin sallah yayi yana tsammanin kila kafin a je tashar da jirgi zai sauka lokacin sallah zai fita sai yi sallarsa a cikin jirgi ya halatta duk inda jirgi ke kallo da shi ko inda alƙibla ne ko ba alƙibla ba in ya samu dama ya kalli alƙibla ya yi in bai samu dama bai gane inda alƙibla take ba kuma duk sallarsa kuma ta yi ya danganci irin yanayin da jirgi ya samu kansa a sararin samaniya idan jirgi yana na tsaya sararin samaniya inda ba jirgi ba iska bai katsa shi ba ka samu za ka yi sallar ka tsaye sai ka yi ta a tsaye ban san so azurin da zai sallah ba a tsaye a cikin jirgi musamman jirgin saudiya suna da kokari matuƙa kwarai da gaske za su sa a nuna maka ga inda alƙibla take za su faɗa ma lokacin sallah kuma za su nuna ma ga inda alƙibla take amma kaga idan mutum ya hau jirgin arna irin su British su wane ne KLM kaga ba ruwansu da wani ina ruwansu da sallar ka kaje kai kanka kai ta shafa to a lokacin nan duk inda kake tsammanin nan ne alƙibla nan ne a itiƙadin ka sai ka kalla kai sallar ka ta yi in jirgi yana tsaye ya samu yanayi mai kyau a sararin samaniya sai kai sallar ka tsaye da ruku'i da sujada na shayi ban san su adadin da ne ba ko da bani ma wajen dawowa aikin hajji haka ta kama na yi irin wannan idan yanayin da ke can wurin sararin samaniya bai ba da dama jirgi ya tsaya ba an kunna danja fitowa kowa ya ɗaura belt a jikinsa tsayuwa ma da yawo duk an hana cikin jirgi saboda yanayi ba kyau sai kai sallar ka a zaune kai ima'i la yukallifullahu nafsan illa wus'aha halin da ka samu kanka a ciki da shi za ka bauta ma ubangijin ka ina barin ka fahimta yawwa in mutum ya samu halin yi a tsaye kawai ya ki dan ragwanci ya tsaya ya yi takan kujerar jirgi shi ma ya san ya yi saka ciki ko ba haka ba ya yi saka ciki ban ji ba wanda yake tafiya a cikin mota matafi ya halatta ya sallar nafila in ba shi ne direban ba yana da sauki zai iya amma in shi ne direba idan aka zo wajen ima'i fa kuma kwana ci kaga ya zai kenan ya zai kenan kaga akwai matsala sosai da sosai zai kasa bayar da kulawa saboda haka idan ba shi ne direba ba zai iya yi, tuka shi ake zai iya yi, ja yake wa fasinja ne shi zai iya yi sallan nafila cikin mota duk inda ta kalla. Ina fatan kun fahimta da kyau. Na'am. To kaga wannan ai ya samu jami'i daga nan sahu ko da kilomita 20 sahu ya kai kai sallah a can ta halatta a lokacin ba rediyon kake bi ba sahun kake bi dan annabi ya ce falyatamma bi man ba'di walyatamma bikum man ba'dakum to lokacin da kake a gida sahu bai kai ba kaga kai ba wanda kake koyi dan ba sahu a gaban ka amma in sahu ya je ba rediyon kake bi ba sahun kake bi kaga magana ta rediyo har yanzu babu ita ke na'am. Lokacin sallah zai fita ga mutum baya da alwala sai ya sallah haka ya halatta to jirgi ne zai alwala ne da roba da ai taimama da ita ne ba kasa babu alwala babu kasa da zai taimama babu ruwan da zai alwala bai samu ya alwala ba ga lokacin sallah zai fita yi sallah sa haka tayi ko da malikiya magana hudu suka fada magana ta farko cewa yi salli wa ya kadi yayi sallar bayan an sauka ya tabar waya rama wadansu suka ce a'a yanzu zai yi ta haka babu ramuwa a kansa wadansu suka ce a'a ba zai yi ta ba yanzu zai bari sai an sauka koda lokaci ya fita idan ya so ya rama wadansu suka ce ba zai sallar ba tunda dai bai da alwala idan kuma ta wuce ko ba zai rama ba maganganu guda nawa kenan koda a malikiya hudu aka fada zance da mafi inganci shi ne zai sallar a haka layi kallifin lahuna sanin lausa amma shi a wurin shugaban mazhabar imam malik fatawarsa shi ne layi salli wa layi kadi ba zai sallar ba ma kuma ba zai rama ba ta fada a kansa tunda dole sallah sai da tsarki yanzu ba zai iya tsarki ba ta fada a kansa amma a wurin waɗansu daga cikin ɗalibansa suka ce zai yi sallar a haka babu kuma ramuwa a kansa al-imamu ashab kenan yace za a yi sallar a haka ba ramuwa dai shi ne la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha fa iza ajaza an al-wudu'i fala yajazu an as-salah in ya kasa yin alwala zai kasa yin sallar ne yace da alwala da sallar da ibada ce in ka kasa yin dai ba sai kai tsayar ba ina amfanin gashi ka kasa yin wannan dan ka rasa wannan zaka iya kuma kake yi ina ba da kun fahimta zai sallar sa haka ba komai a kansa la yukallifu Allahu nafsan la wasa الحديث السادس والستون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح كو بينما الناس بقباء يا كما تمشي بقباء ممنوع من الصرف كو في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة الحرام إلى الكعبة قال وانا دكيو وانا حديثي نا ستين دسلكينا أنكر قولة عبد الله إذا أمر الله سكاري تاغريسي قال يتي بينما الناس في قباء يا عند متانيسكي مسلاتهم قباء Kuba unguwa ce da a bayan garin Madina amma yanzu ta haɗe da garin Madina masallaci ne mai falala farkon masallacin da annabi ya gina kenan kafin ya je Madina wadansu suka ce ya zo ya samu an gina shi ma kafin Madina wadansu suka ce shi ya gina sannan ya wuce Madina kuma ya gina nashi kuma masallaci ne mai falala manzo Allah ce dukkan wanda ya alwala a gidansa ko a masallaci ko a rumfarsa yayi alwala ya tafi yaje masallacin Quba yayi sallar nafila raka'a biyu, to kamar yayi umara ne ladan da za a ba shi. Kaga wannan falalan zama a Madina kenan, wanda duk ya ga dama kullun sai a lura daga gidansa yaje Quba ya sallar nafila raka'a biyu katal daidai yake da wanda yayi umara ladan sa. Shine masallacin da Sheikh Zurban ke limanci a cikin shugaban daura na nan gurin. Bainama an-nasu bi Quba, yayin da mutane ke masallacin Quba fi salatu subhi a sallar asubahi, idh ja'ahum atin, sai wani mai zuwa ya zo musu, taqal, yace da su, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lallai annabi tsira da mutunci tabbata gare shi, kad unzila alaihi lailata qur'anun, a daren nan da ya wuce an saukar masa da alqur'ani. Wannan ya nuna ashe aya ɗaya ma daga cikin alqur'ani ana iya kiranta da suna ne Qur'ani, wanda yace karka taba alqur'ani sai da alwala illa alayata wa nahwaha litta'awiz wa nahwihi, aya ɗaya ma sunanta me inda ba za ka taba ba gaba ɗaya alqur'ani da alwala sai da alwala, to aya ɗaya ma sai da me don wannan ne mazhabin ka, kowane bangare din alqur'ani sunan sa me yace kad unzila alayhi laylata qur'anin, a daren da ya wuce an saukarwa da annabi qur'ani, ma'ana an saukar masa me wani sashi na ayoyi, wa kad umira an yastaqbil alqibla, an umarce shi a ciki cewa ya fuskanci alka'aba, ya fuskanci ka'aba ya rinka yin sallah, bayan da yana kallon baitul muqaddas yana kira yana sallah. Annabi ya yi hijira ya zo Madina, ya samu wata 16 tsur yana kallon Sham yana sallah, masjidul aqsa yake kallo yana sallah, amma sai ya zo yana fatan kullun yana daga kansa zuwa sama, yana fatan Ubangiji ya mayar da alƙiblarsa ta zanto Ka'aba a madadin Baitul Maqdis, a madadin Masjidil Aqsa. Allah ya ce kad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral Masjidil Haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah wa innal ladhina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin zuwa karshe. وقد امر ان يستقبل القبلة, ان امر سي النبي يفسكنت القبلة, فاستقبلوها, ذاك باين الله كفسكنت كعبة كما امر النبي ان يستقبل الكعبة, ان امر سي النبي يفسكنت كعبة جي آية داك سوكر كوبا كود الاباري كفسكنت كعبة يعني مش مغانا سنة بي سنة سكين صلى ألوك سنة سنة كلا شام سنة صلى متمن ديكي مدينة إذن زي كل مسجد الاقصى ألي وزي كلا إذن زي كل كعبة كودو زي كلا. Yanzu kenan sun yi wani bangare na sallarsa suna kallon me Masjidul Aqsa suna sallah, sai wannan mai bada labari yazo ya ce ba ku sani ba ku bayan Allah masu sallah jami'i ne ba galiman gama mu, yace bayan Allah jiya an saukar da aya an ce annabi kalli Ka'aba ku juye ku kalle ta, me ya faru, tastaqbalu fastaqbiluha, yace ku juye ku kalli Ka'aba, wa kanat wujuhuhum ila Sham, yace da fuskokin su duk suna fuskantar Sham, fastadaru sai suka juyo ila Ka'aba suka ci gaba da kallon Ka'aba gaba daya, sai suka juyo suka ci gaba da kallon Ka'aba gaba daya. Abinda nake so in kai shi nan, abinda kuke bukata ba shi zan fara faɗa muku ba, wannan abinda kake bukata na san kowa shi yake so ya ji mai tan labarin sa, nake so ba zan faɗi wannan din ba sai daga ƙarshe karbo ta fa'idar daban ba wannan ba tukuna. Fa'idar da zaka karba a nan gurin shine idan mutum ya zo bai san gari ba, bai san inda alƙibla take ba, ya zo nan yana sallah ba bai ga masallaci ba, sai ya kalli arewa yana sallah har ya raka'a biyu saura daya a magriba, ko ya raka'a uku saura daya, ba ya kusa gama sallah ba, me zaka ce masa? Bawan Allah ba nan ne alƙibla ba, dan karkata dama ga inda alƙibla take, idan ya karkata ya kalli dama ya ci gaba da sallarsa sai ya karasa sallarsa ta yi gobe ba, kai ba zaka ce ba ayya sallarka ta rushe yi sallama juya ka kalli nan daga inda ya samu labari sai ya juya ya kalli daidai din kawai shikenan sallar sa ta yi, ko da rabin sallar yayi a can sauran rabi ne a nan, ko mafiya yawan sallar yayi a can rabi ne a nan gurin, yan aka ce masa bawan Allah inda kake kallo din nan kudu ne, idan kana son gabas sai ka dan karkata hagun dinka, bawan Allah inda kake kallo arewa ne, in kana son gabas sai ka dan karkata damanka, bawan Allah yamma kake kallo, idan kana son alqibla dole sai ka juya gaba dayanka ka kalli gabas kenan. Idan ya juya daga nan gurin sai karasa sallarsa, sallarsa ta yi ba wani kabli, ba wani ba'adi, ba wani cewa kaza da kaza da kaza,
duk inda kaga mutum yana sallah yana kallon inda ba alkibla ba, abinda kawai zaka fadakar da shi, bayan Allah ba nan alkibla ga inda alkibla take, in kaga dama ka iya zuwa har ka dan dafa shi malam ba nan da alkibla bare nuna ma, sai ka dan karkatar da shi inda alkibla take dan kare rikici. To sai dai fa kaga dan jahili ne za ku yi tsiya da shi, to abinda zai sai ya sallama ya ce nan alkibla sai nan gurin ne, kaga ya rusa sallar sa kenan, gare ya karasa da a ce ya faro sabuwa ko ba haka ba, ya kamata a ce ya juya kawai ya kalle inda alkibla take. To abinda kuke son ku ji wai shine, tunda limami yana gaba, mamu suna baya, da aka juya yaya aka yi aka juya, dai idan aka ce kowa ya juya inda yake, to mamu za su zama gaban limami yana. Ba shine kuke son ku ji ba? Al hadithu sabiu wasittuna an Anas ibn Sirin qala istaqbalna Anasan radiyallahu anhu حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. مكومة سنتين يد سكة جو يا شيني هم فهمتكو قبسك يو sai da suka yi gaba suka wuce limami, sai limami ya juya su kuma sai suka juya. Ina ba da an fahimta, yanzu liman na inda malamin ne yake, ku kuma kone sahu a nan gurin, an ce ga inda take, daga nan gurin sai kawai suka yi gaba gaba ɗayan su har suka wucewa liman, sai liman ya juya su kuma sai suka mai sai suka juya, ba shikenan ba, shine abin da kuke so ku ji, abin da mai sauki yayi. Haka kuma ya kamata a yi, idan ba wuri a gaba inda zai iya ɗaukan su, sai shi limami yawo baya su buɗe masa waje yawo baya, idan yawo baya ya juya su kuma daga duk inda suke sai su mai sai su juya. Ba a ƙayyade ka da wata kaifiyya ba cewa ga yadda juyawar take, duk juyawar da kuka yi wadda lallai liman ya koma gaba ya yi, kuma wannan ke nuna yin ayyuka a cikin sallah wanda suke da alaka da inganta sallah ba sa rusa sallar. Ina ba ta an fahimta, don yanzu waɗannan abubuwan da suka ayyuka ne masu yawa, ka juya kai mai ne, kuma duk a cikin sallah ne ba su fita daga cikinta ba, kuma hakan bai rusa sallah ba, bai kuma gadar musu a ce wai ko sun yi daɗi a cikin sallah ba, don haka ba dita kama su, don gashi ba su yi ba. Ina fatan kun fahimta da kyau. Wannan hadisi na 67 daga Anas ibn Sirin, kale ce istaqbalna Anasan, mun gamu da Anas ɗan Malik radiyallahu anhu hina qadima min ash-sham, lokacin ya dawo daga kasar Sham, falaqinahu bi ayni tamri, sai muka gamu da shi a wani gari da ake kira ayni tamri, wani gari ne dake kan kasar iyakar kasar Iraq da Sham, wurin yana da yawan dabino, shi yasa suke kiran sa ayni tamri. Fara'aytuhu yusalli ala himarin, sai naga Anas ɗan Malik yana sallar nafila kan wani jaki nasa, wa wajahuhu min zaljanib, yace fuskarsa tana nan wajen, yani an yi sarar alkibla ya nuna hagun din alkibla, yace fuskarsa tana nan wajen, a maimakon ya kalli alkibla nan ya kalla. An gane ko? Fa qultu lahu, sai na ce da shi, ra'aytuka tusalli li ghayri alkibla, Anas dan Malik naga kana sallah fa ba inda alkibla take ba. Fa qala, sai yace, laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaf'aluhu ma fa'altu, yace ai ba dan naga annabi yana aikata hakan ba, ni ma da ban yi hakan ba, da ko gana kalle inda ba alkibla ba na yi sallah, annabin naga ya kalle inda ba alkibla ba ya yi sallah, shi yasa ne ma nai. Ma'ana kenan idan kana sallar nafila da ya halatta kai mai akan dabbar ka, duk inda ta fuskanta da kai babu wani haraj a kanka. Lokaci ya yi ko da dan saura? Babu sufufi, babi da yake magana dangane da hada sahu-sahu cikin sallah. As-sufuf jam'i ne na as-saf, as-safu shi ne da sahu guda daya. Al-hadithu tamin wa sittun, hadisi na 68, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala, qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sawu sufufakum fa inna taswiyata as-sufufi min tamam as-salah. Annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce, sawu sufufakum, ku daidaita sahunku, fa inna taswiyata as-sufufi, domin lallai daidaita sahu
min tamamin salah yana daga cika sallah, ku daidaita sahu, daidaita sahu yana daga cika sallah. Abinda ake bukata dama mai sallah idan yazo sallah zai fuskanci al-qibla, zai fuskanci al-qibla da dukkan jikinsa, an gane ko, ya fuskanci al-qibla da dukkan jikinsa gaba daya, daidai da kafafunsa so ake miƙar da su su fuskanci al-qibla, wato kenan zai tsaya haka. Kada mutum ya tsaya haka, haka kafafunsa sun yi wani haka, wannan kafar ta kalli dama, wannan ta kalli hagu, duk wanda ya haka sai ma bai tsaya sallah ba, a cikin sahu sai an gyara mutum, sai limin ya wayo ya dan gyara shi ya ce miƙar da kafar ka har sai ya yi haka, kafarsa dafa'an ya kalli al-qibla. Domin lokacin da ka tsaya a haka kyan, to duk wanda yake daman kai da ya tsaya nan za ka ga kwaurinku ya haɗe, nan ɗinku ya haɗe, in tsawonku kusa da juna ne kafaɗinku ma sun haɗe, kun haɗe kyan ba za a bar wuri ba. Amma idan kai haka shi ya haka wancan ma ya haka, za ka ga ana ta barin filaye, wanda mutum na iya zuwa ya wuce ma duk ku sani ba. To wannan kuma shi ne annabi baya so, dan annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku cika sahu, ku haɗe sahu, domin ina ganin shedan yana bi ta tsakankaninku idan ba ku haɗe da juna ba. Ya shiga ta nan gurin, ya shiga ta nan gurin, ya ce kamar tinkiya sabuwar haihuwa. To kuma abinda zai shi ne ya gurɓata wa ɗayanku sallarsa, ya mantar da shi zikirin Ubangiji, ya mantar da shi raka'a nawa aka yi ma, ya ɗauke tunaninka daga cikin sallar zuwa wani abu daban. Lallai ne sai an riƙa daidaita sahu, daidaita sahu ɗin nan ba wai mustahabi ba ne, wajibi ne. Ya haƙuri mana, na ji ai zan ce wa alaikum salam. Lallai ne sai an daidaita sahu, daidaita sahu ɗin nan tilas ne. Sawwu sufufakum fa inna taswiyata as-sufufi min tamamis salati, liman ya tsaya tsayin da kai ga an daidaita sahu, kuma ya nemi ma musu taimaka masa a nemi waɗansu zarata, yan dole sai an bi sunnar manzon Allah, dole sai an samu irin wannan. Suna da amfani a masallaci, kar da yace zafi ne da yawa, amma dai su matsa lamba a yi sunnar annabi, kar a yi sakaci, dole sai an samu irin wannan. Sahu ya cika, wancan ya cika, wancan ya cika, wancan ya cika, ba saurinka a yi sallah ba, kar a dame ka da yin sahu, to silimi ya ki tsayar da sallar, a ki shiga sai an daidaita, a tabbatar sahu ya yi, sannan sai a ci gaba. Al-hadithu tasi'u sittuna an Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah bayna wujuhikum. An karbo daga Nu'man ibn Bashir, Allah ya kare da gare shi, yace nazo manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yana cewa la tusawwunna sufufakum wallahi ko ku daidaita sahunku, aw la yukhalifanna Allah bayna wujuhikum, ko Allah ya saba tsakanin fuskokinku. Ka jifa barazana da annabi ya mana, ko mu daidaita sahu ko Allah ya daidaita ya saba mai tsakanin fuskokinmu. To malamai sun yi maganganu wajen saba fuska, waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da saba fuskar mutane shine wato saba zukatansu, ya kasance kuna ta samun sabani cikin al'amuran addini, ku kasa samun haduwar kai. Ga hadisan da ayoyin da in an bi kai zai hadu, amma rashin daidaita sahu sai gadar da rashin haduwar kan al'umma. Kuna fahimtar da kyau? Waɗansu malaman suka ce a mu ɗauki hadisin a zahirinsa, manzon Allah cewa aula ya khalifanna Allah baina wujuhikum, Allah na iya saba fuskokinku, ma'ana a cire fuska duk gaban nan da kenan gaba a mayar da su baya, kiya kuma a mayar da ita gaba, idan Allah ya ga dama zai iya muku hukuma da wannan sanadiyar rashin daidaita sahu. Kaga ko abu ne mai tsanani kenan. Waɗannan suna kira ahadisul wa'id, hadisan da suke kunshe da razani da firgici a cikinsu. Idan Allah ya ga dama zai iya wannan din, dan ba abinda zai gagare shi. Ana faɗin wannan magana daga kausan harshe dan mutane su daina, su daina yin sahu irin yadda suka ga dama, wancan ya tsaya can, wancan ya tsaya can, sahun gawa bai cika ba, wani ya faro na biyu bai cika ba, wani kawai shi ba ruwansu sahu inda ya shigo kofar masallaci. Yanzu misali, wani na iya shigowa masallaci ta wannan kofar da ke kudu, ga sahu an fara a nan gefen arewa akwai wajen mutum biyar, amma shi yana ganin yayi nisa, kawai sai ya fara nashi daga kofa, dukkanin cikin rashin daidaita sahu. Ka'ida sai ka cika sahun gaba sannan ka faro wani, sai sahun gaba ya cika sannan a faro wani. Ko mutum ya tsaya inda ya ga dama, kafarsa ta kalli dama ta kalli hagu, duk wannan na cikin saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce ko ku daidaita sahu ko Allah ya saba tsakanin fuskokinku, ma'ana kowace gaba a canja mata inda take daga wurin zamanta, hanci a mayar da shi baya, baki a mayar da shi nan, wannan a murguɗa shi a mayar da nan, ko a murna fuskar mutum, ya zanto ya yi muni, kaga Allah ya canza fuskar dan adam kenan, Allah ya tsare mu. Wani muslimin kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusawwi sufufana, a riwayar da muslim ya rawaito daga Nu'man ibn Bashir shine Nu'man ibn Bashir yace kana nabiyyu kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusawwi sufufana, manzon Allah ya kasance yana daidaita sahunmu. Ka annama yusawwi bihal qidah, kai ka ce yana daidaita mashi ne, wato alqidah shine kota da ake wanda ake sa mashi a sama, galibi masu yin wannan suna daidaita ta wajen tsawo tsakanin wannan da wannan, dan karo ta tafi ta tsawo. Wadansu suka ce alqidah shine kibiya irin wanda ake sawa a cikin kwari, zaka samu galibi tsawon su daya, ana sa su a cikin gida daya, to wata bata fin wata tsawo. Irin yadda ake daidaita wannan, haka annabi ke daidaita sahun mu, ma'ana yadda wannan kibau din wata bata fi wata tsawo ba, to haka cikin sahu zaka samu wani bai gaba ba wani bai baya ba, mutane sun mike sahu cip, sahu ya cika gashi an mike gwanin ban sha'awa. Yace haka annabi yake, hatta ra'a an kad aqalla, har annabi ga lalle mun fahimci haka, mun hankalci haka mu da kanmu ma, da an zo ba sai ya ce ku daidaita ba, duk mun iya muna daidaitawa, saboda kullun sai ya faɗa, kullun sai ya faɗa, to kaga mai hankali bai kamata kullun a ce mai ta masa abu ba. Sahabbai sai zanto sun saba kawai, da an zo ma kowa ya shiga suhu, kuma an yi daki tare da haka annabi bai kyale su ba. Thumma kharaja yawman, sun ya fito wata rana, faqama hatta kada an yukabbir, akai ikamar sallah har saura kiris annabi ya kabbara ya shiga sallah. Fara'a rajulan badiyan sadruhu, sai dai dan leka ga me ke faruwa, sai ga wani mutum ya balla kokirjin sa gaba haka, ya danyo gaba sauran sun yi baya da shi. Faqala, sai manzon Allah ya ce, ibadallah, wannan munada ne mudaf, an shafe harfin nida'i din, asalin sa ya ibadallah, ibada ibada wato munada mudaf kenan, lafzul jalala mudafun ilayhi, kaga munada mudaf ko mansubun ne bil fataha. Ibadallah, ya ku bayin Allah, la tusawwunna sufufakum, wallahi ku daidaita sahunku, aw la yukhalifanna Allah bayna wujuhikum, ko kuma Allah ya saba tsakanin fuskokinku. Kuna ganewa da kyau, ka duba irin yadda annabi ke tajaddada wannan zance, yake tajaddada wannan zance. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu, hadisi na 70 daga Anas dan Malik, Allah shi kare da gare shi, anna jaddatahu Mulaikata, lalle kakarsa wadda ake kira da suna Mulaika, da'at rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li ta'amin sana'athu lahu, ta kira annabi gidanta dan ya zo ya ci wani abinci da ta shirya masa. Wannan ke nuna halaccin ka shirya mutum liyafa a gida, cewa ya zo ya ci abinci ka karrama shi, bakonka ne a aboki ne, wata rana ce wani yau na shirya maka liyafa ta musamman a gida, wannan yana ƙara soyayya tsakanin abokanai, tsakanin ƴan uwa. Ni kace ya ce wallahi dan kai kawai na shirya liyafa, igizo gidanka ya ka yanka rago ka bankare shi, ka ba shi wuka yana yanka da kansa. Wallahi ga ko ba ka da rago, to shikenan ka samu wata kaza lafiyayya, in ba ka da wannan dai kaje ka samu nama dai, an zo an sarrafa shi wata sarrafawa ta musamman, dama ka faɗa iyalinka, dama iyalinka ka ladautar da ita akan iya taran baki, yau fa ina da baki kuma ina son lalle a fita kunyar su tun da safe lissafi take, me zan yi bayan da azhar bakon zai zo, amma tun da safe duk ta gama lissafi da tsarin yaya za a yi. Sahabbai suna haka, suna girmama juna da wannan. Kaga dai mace ce ta kira annabi, dattijuwa kakar Anas dan Malik, ta kira annabi dan wani abinci da ta yi masa, annabi kuma ya ansa gayyata, dan annabi ya ce idan dan uwanka ya gayyace ka cin abinci gidansa ka ansa, sai dai in kana da babban uzuri da yake bai girma, to wannan ka bada uzuri babu laifi, amma dai mafi kyau ka ansa dan ka sa farin ciki a cikinsa. Annabi ya fa akala minhu, ya ci wannan abinci, sun makala, sannan ya ce, kaga duk wannan ladabin zaman tare ne wanda yanzu ya yi mana nisa kwarai da gaske. Kumu, bayan an gama cin abinci annabi ce, ku tashi, fali usalli bikum, ku tashi in yi muku sallah. Kala Anas, Anas ya ce, fa kuntu ila hasirin lana qad suwadda min tuli ma labisa, ya ce sai na tashi na je na ɗauko wata tabarma, tun da annabi ya ce za a yi sallah, sai na je na ɗauko wata tabarma, wata tabarma hasira tabarma kenan, wata tabarman mu kadus wadda har ta yi baki min toli malafisa, saboda daɗewa a duniya ta yi baki, ta fita daga hayyacinta. Fana za ta huma in sai na ɗan yayyafa mata ruwa dai, don ba a san me ke kai ba. Fa kama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya hau kan wannan tabarmar. Kaga tawazu'un manzon Allah kenan, ba a ce wannan tabarmar ta yi da ta kawo mai kyalli mana, tawazu'un gare shi sallallahu alaihi wasallam. ko baya son ya je bakunta gidanka ya tsora ma sama da nauyin da yafi karfinka, abinda ka kawo shi za a yi, amma ka zo bako a kawo kaza na kana zazzabi, wallahi ni da na fi sha'awar kaza a gidana na saba da kaza, nan baya cikin ladabin bakunta. Cikin ladabin bakunta idan aka kawo sai ka ci da hakuri, ko menene aka kawo, ko da yana ƙasa da darajar na gidanka, kuma ka nuna farin ciki lokacin da kake ci, kuma kai masa godiya tunda iyakacin ƙarfinsa kenan. Annabi ya ce man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, wanda ya muku abin alkhairi ku rama, idan ba ku samu abin da za ku rama ba ku yi masa addu'a ta gari gwargwadon yadda za ku rama. Shi ya yi karanci, kai kuma sai ya karɓi karanci, an gane ku? Amma an yi maka karamci baka san an yi karamci ba, wannan ba halin mutanen kirki bane ba. Wai dan haka ma mutanabbi tun a da yake cewa idza anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal la'ima tamarrada, yace idan mutumin da ya san karamci kai masa karamci ka mallake shi ya zama bawanka sai rinka jin kunyarka. Amma wanda bai san mutunci ba, bai san karamci ba, in kai masa ma kuma sai ya ƙara girman kai, to wannan bai dace ba. Ladabin zaman tare, idan mutum ya gayyace ta gidansa dan abin da ya kawo sai a ci kuma a sanya albarka, ya gabatar da abin shi fada yana jin kunya sai ka zauna a haka, ai ba komai ai ba komai, yana ganin ya za a yi kamar kai ka zauna a nan, kila kai mai kuɗi ne, kila kai babban malami ne, kila kai kaza ne, ya gaba ruwanka komai za ka iya ci, har ma ka nuna irin zalamarka game da abincin, kai ni fa zan ci wannan zan ci wannan zan, sai ka sa masa farin ciki yana jin daɗi, sakamakon haka sai ka samu lada wajen Allah. Kuna fahimtar wannan da kyau? Manzon Allah sai dai faqama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai ta yaje tsaya kan wannan tabarmar da Anas dan Malik ke ganin ta yi baki, yanzu Annabi zai hawo wannan tabarmar har da yayi farwa, manzon Allah sai ya hawo kan tabarmar dan dai ya faranta musu rai, yace wa safaftu ana wal yatim wara'ahu, sai muka yi sahu inji Anas, ni da dan ni da wani maraya dake gidan sai muka yi sahu a bayan Annabi, wal ajuzu min wara'ina, ita kuma gyatumar tana bayanmu, tsohuwar tana bayanmu tun da kakarsa ce ko, fa salla lana raka'ataini, Annabi ya sallaci raka'a biyu da mu ta nafila, sun man sarafa kuman ya kashe ta. Wato wannan abin da ke nunawa idan ma mu ɗinka uku ne, biyu maza ɗaya mace, biyu maza ɗin za su yi mai sahu da juna, su haɗe da juna a bayan ka kai liman, ita ko matar fa tana baya ita kaɗai, an gane ko? Wato kenan wannan ke nuna ba a yin sahu tsakanin ne mace da namiji, ba a yin sahu da juna, har ma waɗansu malamai na ganin idan ka shiga sahu tsakaninka da mace kuma kana cikin sani to baka da sallah, waɗansu suka ce kai baka da sallah, ita baka da sallah, waɗansu suka ce kai ne baka da sallah, ita da su tsaya nan kai kara gaban mana ka bar mata wajen. To amma wannan matsalar ina jin ban da Ka'aba, dan duk yadda ka so idan ka je aikin haji ko umara insha Allah sai kai sahu da mace duk gararinka, to kaga san ɗakin Ka'aba tunda haka sahun yake ba zagaye yake ba, to za ka zo wannan wurin gaba ɗaya nahiyar mata ne suka yi sahu, idan kai can daga damansu kuma maza ne, kaga dole wancan sahun da ya zo dai ya yi saiti da wannan, ya za a yi kenan, ba yadda za a yi, wannan ya zama larura kenan, babu yadda za a yi, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, amma matuƙar ana da daman da za a fice a ware maza, a ware mata, ko maza suna gaba mata na baya, to wannan haka ake so. Wa li muslimin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا أوني واتو حديث دبن واتو من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياي صلى قشي ونم مرايا وقعنا سمالي كي وبأمه دم هذه السا ياي موسى صلى يتي فأقامني عن يمينه sai manzon Allah ya tsaye da ni a damansa, wa kamal mar'ata khalfana, matar kuma ita kuma tana bayan mu, yana nufin mahaifiyarsa, ma'ana idan ku uku ne za ku yi sallah, biyu maza ɗaya mace, to kai namijin ko mazan sai ku jere da juna, limami na hagu mamuna ina ɗinsa damansa, ku haɗe ku daidaita sahu, ba wanda zai gaba ba wanda zai baya, za ku daidaita yadda ake daidaita sahu tsakanin liman da ɗayan, ita ko matar tana baya ita kaɗai, an gane ku? Mala yace alaytimu huwa dumaira jaddu husayn bin abdullah bin dumaira, wai abu da nake so in tabbatar da sauran hadisi dai ko, ana abdullah bin abbas, hadisi na 71 daga abdullah dan abbas radiyallahu anhuma qala, abdullah dan abbas yace bittu inda qalati maimuna, na kana naje mabarta wurin khalata maimuna, wato maimuna yar uwa ce ga mahaifiyar shi Anas dan Malik, shi Abdullahi dan Abbas kenan, bintu inda kalati maimuna, na kwana a wurin kala ta Maimuna, fa kama annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl, sai annabi ya tashi na kiyamul layl da dare. Fa kuntu an yasarihi, sai na tashi na tsaya a damansa, a hagun dinsa, annabi na dama, ni kuma ina bin sallah daga hagu. Fa akhadha bi ra'si, sai annabi ya kama kaina, fa kama ni an yaminihi, ya dawo da ni damansa. Wato wannan na nuna mana kaifiyar yin sallar mutum biyu, ɗaya liman ɗaya mamu, shi liman zai zama daga ina hagu, shi ko mamu ya zama daga ina dama. Wato ko da an yi kuskure, liman ya zama a dama, mamu a hagu, to kana da dama kai limamin dama ya zo na binka ne baka sani ba, sai ka dawo da shi ya biyo ta bayanka, ya dawo ina damanka kenan. Kare biyo ta gabanka, da in ka dawo da shi ta gabanka ya ketara ma sallah kenan. Amma idan ka juyo da shi ta bayanka, sai zo nan gurin ya tsaya a damanka. Fa akhadha bi ra'si, fa qamani an yaminihi, to ina ga sai mu dakata a nan gurin. Abinda muka fada na daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Wanda ka daga hannu kace assalamu alaikum, bari a kira sallah, sai kai mu fara ansa tambayar ka, sannan wani kar ka dauka na manta, ina tunanin dama dan kar mu yanke karatu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Za ka shiga da kallon alƙibla ne, idan kai ka miƙar da kafafunka ka kalli alƙibla, wanda ke gefenka shi bai miƙar da nashi ba ya karkata ka, kuma sai ka karkata ka bi shi ka karkata sai duka faɗa, ba za a yi haka ba. Sai dai ana gama sallah sai kai masa magana cikin nutsuwa, kamar kana masa raɗa, ba wanda ya san me kake faɗa masa. Dan kai masa nasiha ta fallashi haka, ya zanto ka fallasa shi kai da shi. Bawan Allah, mun sha jiya ana faɗa cewa idan an zo ana buƙatar aika za wajen sallah, wajen sallah idan yake jin naka, ko kaga cewa idan ka faɗa masa ko ya ma kurjini sai ka faɗa wa imam. To ya kamata imam a dan yi magana, waɗansu ba sa daidaita sahu, sai liman ya tashi wata rana sai ya wa'azi kan wannan daidaita sahu. Dole ne wato kullum mu fahimci ladabin zama tare da juna. Idan na san cewa ina da kyakkyawan zaton wani, in na faɗa masa zai ji, sai in faɗa masa daga ni sai shi, ba wai sai na faɗa gaban jama'a ba. Wani in na faɗa masa zai ji, wani in na faɗa masa zai ji, ni kadai sai in yi masa. Amma in na san cewa in na faɗa ba zai ji ba, ko kuma ina so in faɗa amma ban haddace dalilan da zan bashi ba, na san dai abin ga yadda yake, amma ban rike hadisin da zan faɗa masa ba, sai in sami imam bayan an tashi ana tsanci a kuma kallawa. Akwai ƴan faɗakarwa da waɗansu mutane, tunda kai kana gaban lokacin baka ganewa a sahu na biyu na uku, sai ga akwai tangarda wajen daidaita sahu ko wajen kaza, da zai yi kyau da za a yi mana nasiha wata rana akan wannan, sai ka saurara liman wata rana sai ya zo sai ya nasiha kan wannan, ko ba haka ba sai ga abin yayi tasiri. To wannan ladabin zaman tare kenan, tunda kai gurin ka dai a samu gyara, ko ta hanyar ko ba ta hanyar ka ba, kai dai so kake a wa annabi biyayya, ko kai ne ka faɗa ko waye ma ya faɗa, dai a dai ba annabi shine gurin ka. Ka fahimci wannan da kyau? To bismillah wala. Wannan mun sha yin magana akan wannan magana, as-salatu khairu minan nawm, zance mafi inganci a kiran fallar sallar farko ake yinsa, shine zance mafi inganci. Amma kamar yadda muka sha faɗa, idan abu zai kawo rigima, mutane ba su fahimta ba, karatu bai ratsa su ba, sai a kyale su har su fahimta, sannan a ci gaba dai. Amma dai zance mafi inganci, as-salatu khairu minan nawm, ana yinta a farkon dare ne. Na'am mala. Kamar ya mai hukuncin sa. Jahilci ne kawai, hukuncin sa ya jahilci hukuncin ne, amma ba har da haka ba ya sallarsa ba abin da ta yi. Ya kalli wani bangare yana sallah, bai san ba alƙibla ba ce, da an ce da shi ga inda alƙibla take, sai juyo kalli alƙibla, shine daidai, ba sai ya faro sallah daga farko ba. Na'am. Ummi Anas shi rawi al-hadis din.
Kuma kan kira sallah. Aya kan ce sallah da musalla inda ake
da ni. Musalla ba dai ana yin jami'i ba? Za a kira sallah.
Wajibi ne kana wajibi.
Matakar za a kira sallah. Ba lalle bane sai masallaci mai imami ratibi ake kira sallah. ko da matafiya kuka tsaya wajen kiran wajen za ku tsaya ku yi sallah, za ku yi kiran sallah a daji. Na'am. Wannan dai abin da ke kawo wannan gyara shine dole a masallaci a tsaya tsayin daka da mutane har sai sun fahimci sunnar annabi sun rinka biyo annabi biyayya. Rabautar mu fa tana rataye ne da yawa annabi biyayya. Sa'adatuna mashrutatun bittiba'i, kamar da mai hirin ya ce, sa'adatuna mashrutatun bittiba'i, rabautar mu sharaɗinta shine yawa annabi biyayya. Matukar bu maiwa annabi biyayya, babu yanda za a yi murabauta. Wannan abin ya kamata a dasa a cikin zukatan mutane su gane su fahimta. Saboda haka idan yau mutane suka yi kuskure wajen tsayar da sahu, baya hana gobe liman ya faɗa. In gobe ya faɗa jibi aka saki, baya hana maimaita, zai taimaita har sai sun gyara. Shi yasa koyarwa take, kai hakuri mana bari in gama. Shi yasa koyarwa take da wahala. An gane ko? Kira wani idan ya faɗa so ɗaya, ya faɗa so biyu, ya gaba ba sai ya ji haushi, da ya zo rana ta uku zai wa mutane bambalarsa. In wazin nan mai zafi ya gafarta kowa, ya koma gida abinsa, ya huce haushinsa. Ba haka zai ba. Na tabbatar dai idan dai mutum ya yi magana a nutse, ya kawo dalilai na shari'a, ya kwaɗaitar da mutane bin annabi, to cikin duk mutum goma kila zai samu guda biyu da za su yi masa biyayya, ko da takwas sun saba. Kaga an rage hanya. To ana nan da haka zai ta ragewa. Babu yadda za ka iya gyara mutane lokaci guda sai ka sha fama. Ko mutane wani lokaci banda faɗa da baki suna buƙatan tsayarwa, ka faɗa da baki, ka faɗa da baki cikin taro mutane ba sa ganewa, to dana sai ka biyo sahu. Mai farar riga nan da Allah gyara sahunka, ka ga baka ambaci sunansa ba, kowa sai kallo wai mai farar riga sai ji ba daɗi. To amma dai da sauƙi ba ta kai malam wani ko Allah ji wani ba, mai farar rigan. To Allah kalle gobe ba zai sake yadda a ce mai farar riga gyara cikin ka ba. Gobe ba zai sake yadda a yi wannan ba. To wani lokacin sai ya kai ka ka ayyana haka. Kuma lokacin da za ka faɗa, kar ka yadda ka faɗa kana cikin fushi. Duk yadda za a yi ka faɗa ya fuskanci kana cikin abin nan kwanciyar rai, ba wai da fushi ka faɗa ba. Ta yadda ko shi ya mayar da abin fushi, jama'a su fahimci kai ba kai fushi ba, shi ne ya fushi. Dan bai kamata fushi kana karantarwa a ga fushinka, shi ne ya kamata a ga fushinsa. Amma lamari da dan adam ka iya fushin wata rana, amma dai kamata ya ka jure. Na'am, bismillah. Wajen roƙa annabi wasila, aha, ita ce mai tana cikin wani hadisin, ta tabbata inna salatu kullu bil mi'ad, amma warzuquna shafa'atuhu inna, ita ce bata tabbata ba. Amma dai wannan dai ta fi ƙarfin inganci ne wajen tsayawa ati Muhammadan wasallahu alaihi wasallam wa ba'athu maqama Muhammadan allazi wa'atta, daidai Allah zai wa'atta. Na'am. Na'am. Ba su da mai? Kana tafiya a cikin jirgi ko cikin mota tare da mata waɗanda ba su suturce jikinsu ba? Yana ronka da su kai kana sallarka? A zaune kuje-kuje za daidaita? Ina ruwanka kai da kana sallarka, me za ka shagalta da wacce ta sa cike da wacce ta sa gashinta ko a waje? Kai kana cikin sallar za ronka da wannan? Na'am, bismillah malam. Wanda ya shigo da me? Eh. Zai shiga da tahiyatul masjid din sa. An so kiran sallah ai ba dole bane, ba mustahabi ne, an so. Dalilin da ya sarrafa da wannan umarnin daga wajibi ila istihbab ayyukan sahabbai. An gane ko? Na'am. Tarji'i kenan a cikin kiran sallah. akwai malaman da suka ce ana iya yin tarji'i cikin kiran sallah, mazhabar malikiya ne. Na'am malam, daga kai dai sai mu dakata haka. Me kake nufi da yin saki? Ilsaq. Dole sai an haɗa da juna, wace muka daidaituwa, haɗewa da juna ake magana. Ai na faɗi wannan tun da cikin karatu. Da yake me? Ba daidai bane ba wannan magana sai Ibn Hajar. Dan hadisin Numan ibn Bashir a wata riwaya da yace kana ahaduna yulsiku katafahu bi katfi sahibihi wa ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Kaga yayi nassanta wannan. Saboda kaga abinda sahabi ya faɗa ko ba daidai ke da abinda wani malami ya faɗa daga baya ko ya fahimta ba. Ka gane wannan ne kyau? To ina ga sai mu dakata na abinda muka fita na daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka kuskure Allah ya shafe mana. Sai jibi Laraba kenan sai mu ɗora akan inda muka tsaya. Jibi ne Laraba ne? Jibi ne Laraba. Jibi za mu tashi daga inda muka tsaya nan insha Allah ta'ala.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.